This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau, Lahadi 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Mazauna Brussels, babban birnin kasar Belgium, sun yi wayi gari a rana ta biyu yau Lahadi. Tasoshin jirgin kasa na ci gaba da kasancewa a rufe, tituna kusan ba kowa. Shugaban kasar Guinea Alpha Conde ya faɗi yau Lahadi cewa kasar sama za ta yi makokin kwanaki uku don nuna goyon bayanta ga Mali. Sannan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da wata masaniya ta tantance rahotannin da ke nuna cewa kungiyar ISIS na shirin sake kai hare-hare a wasu ƙasashe a yau Lahadi.
Kanin labaran kenan. Rundunar tsaron Najeriya ta kammala shirin tura jami'anta ofisoshin jakadancin ƙasar da ke ƙasashen ƙetare tare da kira gare su zama jakadan ƙware. To, kowace rawa za su iya takawa ga tsaron ƙasa?
A yawancin za a gani jakadai ne aka turo in open. Amma kuma ai suna samun bayanan sirri na ƙasa ne suna tura ma mutanensu.
A jihar Adamawa kuma rikici tsakanin makiyaya da manoma na ɗaukar sabon salo.
Don me mutum in ba dai niyya yake da shi ba, ya shigo cikin dare ya yi barna a gona, ai ba kiwo yake yi ba.
Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar da kuma sababbin matakan da aka ɗauka na ganin an raba Najeriya da cutar polio. Za mu kuma waiwayi wakilinmu da ke jihar Kogi a halin yanzu, inda aka gudanar da zaben gwamna. Daga nan in gabatar da shirin bishara, wanda yau ma yake jaddada buƙatar ko kuma alfanan tarbiyyantar da 'ya'ya. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, masu saurare, ga labaran. Mazauna birnin Brussels, wato babban birnin kasar Belgium, sun wayi gari a rana ta biyu yau Lahadi. Tasoshin jirgin ƙasa na ci gaba da kasancewa a rufe, tituna kusan babu kowa sai jami'an tsaron da ke sintiri. Yau Lahadin ita ce kuma rana ta biyu da ƙara matakin farga a birnin na Brussels. Jami'ai za su gana a yammacin yau Lahadi don ganin ko da buƙatar ɗaukar sabbin matakai. Ministan cikin gida Jan Jambon ya ce akwai barazana ta haƙiƙa, to amma muna yin duk abin da muke iyawa dare da rana don shawo kan komai. Jiya Asabar, hukumomin Belgium sun gargaɗi 'yan ƙasar da a daina cinkushewa wuri guda, yayin da jami'an tsaro ke matsakaimi a farautar masu hannu a kashe-kashen da aka yi a birnin Paris ranar 13 ga wata. Prime Minister Charles Michel ya yi gargaɗi cewa mutane da dama ɗauke da bindigogi da bama-bamai na iya ƙaddamar da hari a wani wuri ko wurare da dama a babban birnin ƙasar. Hukumomi sun gaya ma wakilin muryar Amurka Jami Dadmer cewa gargaɗin na Michel ya biyo bayan wani takamaiman bayani ne, ciki har da yiwuwar cewa Saleh Abdussalam da ake zargi da hannu a harin da aka kai birnin Paris na shirin kai harin ƙunar baƙin wake a birnin. Shugaban ƙasar Guinea Alpha Conde ya faɗi yau Lahadi cewa ƙasarsa ma za ta yi makokin kwanaki uku don nuna goyon bayanta ga Mali mai makwabtaka da ita, inda 'yan ta'adda suka kai hari ranar Juma'a wanda ya sanadin mutuwar mutane 21. Conde ya kuma shawarci 'yan ƙasar da su kula sosai, su kuma kai rahoton duk mutanen da ba su gane musu ba ga hukumomi. Shugaban ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya kafa dokar ta ɓaci, ya kuma ayyana ranaku uku na makoki wanda za a fara daga gobe Litini a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda biyu, wato reshen alƙa'ida a Maghrib da kuma mai alaƙa da ita mai suna El Murabutun, sun ce su ne suka kai hari tare kan otel ɗin Radisson Blu da ke birnin Bamako na ƙasar Mali. Cikin waɗanda aka kashe akwai 'yan Mali da dama, sai Rashawa 6 da Chinawa 3 da ƴan Belgium 2 da ƴan da ɗan Senegal 1 da ɗan Isra'ila guda da wata amurkiya mai suna Anita da Tar mai aikin agajin ƙasa da ƙasa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da wata masaniya ta tantance rahotannin da ke nuna cewa ƙungiyar ISIS na shirin sake kai hare-hare a ƙasar Faransa da Amurka da wasu wurare a yau ɗinnan Lahadi. Ta yi wannan bayanin ne saboda wata tambaya mai nasaba da ikirarin da wata ƙungiya mai suna Anonymous ma'ana ta ɓoye ta yi ta kafar yanar intanet cewa ta bankaɗo wani shiri na kai hare-hare har a Italiya da Lebanon ma. Ƙungiyar ba ta ba da wata cikakkiyar hujja ba, to amma ta ce ta tura muhimman bayanai ga hukumar leƙen asirin Amurka da hukumar bincike ta FBI da kuma hukumar leƙen asiri ta MI5 ta Burtaniya. Da ɗaya daga cikin wuraren da aka ce za a auna shi ne wani wasan kokuwar zamani da za a yi yau da dare a jihar Atlanta ta kudu maso gabashin Amurka. Hukumar FBI ta faɗi a wani bayaninta na jiya Asabar cewa ba ta wasa da duk wata barazana, to amma ba ta da wani cikakken bayani na yiwuwar kai hari ya zuwa yanzu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na shirin tafiya gabas ta tsakiya a yau ɗinnan Lahadi, inda zai mai da hankali kan tashe-tashen hankula tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa da ISIS da kuma tashin hankalin da ke faruwa a Siriya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗi jiya Asabar cewa Kerry zai yada zango a Isra'ila da yammacin kogin Jordan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa yayin wannan ziyarar ta tsawon kwanaki 3. Bayanin ya ce yayin da Kerry ya isa Tel Aviv da birnin Quds da kuma Ramallah zai tattauna kan al'amura na muradun bai ɗaya da kuma na tsaron yankin ciki har da batun Siriya da ISIS. Haka zalika zai tattauna kan batutuwan siyasa da tsaron yankin idan ya isa Abu Dhabi. An fara tashe-tashen hankula da suka yi sanadin mutuwar Isra'ilawa 15 da Falasɗinawa 86 ne tun a watan Satumba, bayan da jita-jita ta bazu cikin yankin Falasɗinu cewa Isra'ila na shirin kwace gabashin birnin Quds mai tsarki ga Musulmi da Yahudawa. Shugaban Amurka Barack Obama yau Lahadi ya sake yin watsi da kiraye-kirayen aginda ya sharuɗa masu tsauri na ansar 'yan gudun hijira daga Iraki da Siriya, matakin da ya ce ba zai daɗa kare ƙasar ba ko kawo ƙarshen karakainar 'yan gudun hijirar ba, ganin irin matuƙar buƙatar ƙaurar tasu. Ya gaya manema labarai a birnin Kuala Lumpur cewa ya fahimci abin da ya sa 'yan majalisar dokokin Amurka suka ɗau matakin da suka gaggauta ɗaukawa a majalisance bayan harin da aka kai birnin Paris, to amma yana fatan za a fahimci cewa babu waɗanda ake bincikarsu kamar 'yan gudun hijirar da ke zuwa Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takwan daga jihar Kogin Najeriya, inda aka gudanar da zaben gwamna da aka fafata tsakanin tsohon gwamnan jihar Prince Abubakar Audu da gwamna mai ci yanzu Wada Nas Mustapha Nasiru Batsari. To menene sakamakon zaben ke nunawa?
To a halin da ake ciki dai yanzu, ci babban baturen zabe da ke tattara sakamakon zaben jihar Kogi, wato Farfesa Emmanuel Ucha, ya kammala bayyana sakamako na ƙananan hukumomi da suka tattara, wato ƙananan hukumomi 25 ɗaya bayan ɗaya. To amma har zuwa yanzu da muke magana da ke, bai bayyana sakamakon jimillar da suka tattara ba. To sai dai a iya alama dai sakamakon da ya nuna cewa APC tana kan gaba, domin kuwa daga cikin ƙananan hukumomi 21 na jihar Kogin ta samu ƙananan hukumomi 16, yayin da ita kuma jam'iyyar PDP ta samu ƙananan hukumomi 5. To halin da ake ciki kenan yanzu. To sai dai ga alama ni shi wakilin jam'iyyar PDP da ke nan zauren tattara sakamakon ya bayyana rashin gamsuwa da sakamakon, inda tuni ma har ya kira taron manema labarai a ɗaya gefe ya ce abin ya daure mashi kai a ce kuri'un da ita fi wato APC ta ba PDP rata yawan kuri'un kuma yawan su ne aka ce an soki a wajen gudanar da zaben. To bayanin da ya mana kenan ya zuwa yanzu.
Ya za ka bayyana yadda aka gudanar da zaben baki daya?
Eh to gaskiya wannan zaben za a iya cewa in ma bai samu ba zan iya bashi maki ba kai tsaye yanzu. Amma dai gaskiya an yafa da sakamakon kusan duk wanda suka zo sa ido daga kasashe na duniya ciki har da ita kungiyar tarayyar Turai ta turo wakili yazo ya duba wannan sakamako kuma hirar da muka yi da shi ya ce ko da yake dai dan jinkirin da aka samu wajen fara zaben tun da farko ba wani jinkiri ne da zai kawo illa ga zaben ba. Ita kanta na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a wato katirida kin san zaben da aka yi na baya din nan an yi ta samun matsaloli. To amma a wannan karo gaskiya matsalolin ba su da yawa can jeji-jeji ne za su ji cewa an dan samu matsala amma kuma da yake su hukumar zaɓe sun tanadi wasu kusa da wata ta samu matsala sai a kawo wata a mai gurbinta.
Yawani abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ce ban tsoro.
Rundunar tsaron Najeriya ta kammala wani taron bita da ta shirya wa jami'an tsaronta da za ta tura ofisoshin jakadancin ƙasar a ƙasashen ƙetare tare da kira gare su zama jakadun ƙwarai. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da ci gaban rahoton.
In line with the change agenda of the federal government of Nigeria, I charge you to always apply yourself to your working environment.
Babban hafsan tsaron Najeriya kenan, General Abayomi Gabriel Olonisekin ke jawabi a wurin taron bita da hukumar leken asiri ta tsaron Najeriya ta shiryawa jami'an tsaro da za a tura ofisoshin jakadancin Najeriya a kasashen ƙetare, inda yake masu gargadin su yi aiki wurjanjan da nufin kare muradin Najeriya a kasashen da aka tura su.
You are to strive to be an agent of progressive change.
Babban komandan sojin Najeriya baki daya General Gabriel Olonisekin yace saboda haka yana horon su da su zama jakadun kawo sauyi ga Najeriya.
Agent of progressive change for Nigeria.
Tunda farko sai da Director General na hukumar leken asirin tsaron Najeriya Air Vice Marshal Monday Morgan yace
the agency will strive to maximally aid.
Hukumar za ta ci gaba da yin hobbasa wajen cimma muradin da yasa take aiki a kuma magance duk wani barazanar tsaro da ka iya fuskantar Najeriya daga ƙetare a kowane lokaci. Na tambayi wani tsohon hafsan sojin kuma da ya kware a fannin leken asirin soji Aliko El Rashid ko menene aikin irin waɗannan sojoji da ake tura ofisoshin jakadancin Najeriya a ƙetare?
Suna aiko da bayanan sirri a al'amuran tsaro wanda zai shafi kasashen su. Proactive intelligence ne kamata su aiko ma kasan su akan abin da ya kamata su ganganta akai.
Baka tunanin wani zai dauka ɗan leken asiri ne kenan?
Ai yanzu leken asiri akwai wanda muke kira Hostile Intelligence Agency. Kamar yanzu idan ka duba yanzu ai duk yawancin mutanen da suka turo mutanen su daga kasashen waje zuwa Najeriya nan ai yawancin za ka gani jakade ne aka turo in open, amma kuma ai suna samun bayanan sirri na kasa ne suna tura ma mutanen su. Za ka gansu da manyan motoci da area ko da dai na da su ya aika ma kasashen su intelligence of value wanda ya kamata kasan su ta yi amfani da shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga harkokin tsaro kuma sai kiwon lafiya, inda aka kaddamar da shirin rigakafin shan inna a Najeriya ga Nasiru Adamu Elkaya da ci gaban rahoton.
Nasarar fidda Najeriya a jerin kasashe masu cutar shan inna ya sanya kasar kaddamar da rigakafin ciwon bakon dauro daga Asabar din nan, musamman ma jihohin Arewa 19 ba ma irin yankin Arewa maso gabas mai tarin yan gudun hijira. Mun shirya allurai don yi wa akalla yara miliyan 36 wannan rigakafin a fadin Najeriya, yanzu sabon ministan lafiya Dr. Isagi Ihani Reye a lokacin kaddamar da wannan gangami a Abuja. A hankali mun kudira aniyar shi ma ciwon bakon dauro za mu kawar da shi daga Najeriya. Shin suwaye ne wannan rigakafin ya shafa? Ita ce tambayar da ne wa sakataren lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rilwanu Muhammad.
Bakon dauro yana kama yaro ne daga tsakanin shekara 1 zuwa shekara 2, ya kota 6 zuwa shekara 2. Sai a gane cewa to bari a allura rigakafi a wata 9. Cuta ne irin na virus, baya wani illa a waje sai ya shiga jiki, kuma ba ta da magani. Akwai rigakafi da aka samu na wannan ciwon kuma yana taimakawa wajen hana kamuwa. Duk wani yaro da aka masa allurar rigakafi na kyanda, ba za a ce yau gashi ya bari taɓa kamuwa da kyanda ba, amma ran da ya kamu sai kaman ƙurarrajin zafi ne suka shigo a jikinsa, idan ɗan tari ko ɗan mura sai ya wuce abin sa, ba za a gane ba. In an yi allurar rigakafin nan kuma zai taimaka wajen ƙara ƙarfin garkuwar jiki ma yaran da suke waje, suna wasa tare. Ko yaro ne ya kamu da wannan ciwon zai samu zazzabi, an jima kaɗan za ka ji wani yaro yana ɗan samun idon na fidda kwansa na ruwa sai ya fara mura da hatishawa daga nan sai kaji ya fara cikunnin sa na ciwo ido ya fara ciwo daga tare sai kaji an ci akwai gudawa tana kare garkuwar jiki da sauri kafin a sani ta kashe yaro
na tuntubi Dr. Ahmed Gana na cibiyar lafiya matakin farko ta Gombe dake daukar bakuncin yara yan gudun hijira dan jin irin tanadin da suka yi wannan rigakafin Dr. Gana dake magana ta wayar tarho ya ce sun shirye yi fiye da yara 700 rigakafin kuma suna da allurai ma fiye da 800
a shirye muke kuma alhamdulillah mun fara wannan rigakafi mun shiga cikin anguwanni kusan wata guda da ya wuce kullun an ziyarci shugabannin al'umma sarakuna domin a wayar da kan mutane iyaye mata su fito da ƴaƴansu a samu wannan rigakafi muna da yan gudun hijira ba iyakaci a Gombe mun san yawanci mazaunan su domin muna aiki tare da ita hukumar SEMA na jihar Gombe kuma an je an musu bayanai cewa akwai wannan rigakafi da za a yi kuma ga sansanoni da aka aje kusa da su domin su samu daman kawo ƴaƴansu a ba su wannan kulawa na musamman
ba kamar yadda aka saba zagawa gida-gida wajen rigakafin shan inna ba rigakafin bakon dauro ana yin sa ne a cibiyoyin lafiya na unguwanni da sauran asibitoci Nasiru Adamaili kai madar Amurka daga Abuja Najeriya
amma an kira ga iyaye sannan wannan shirin allura
rahotanni daga jihar Adamawa Najeriya kuma na nuni da cewa tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya yana ƙara daukar sabon salo inda makiyaya ke bin dare suna shiga gonaki tare da kai har-hare wakilin Musannu Sa'adamu na dauke da cigaban rahoton
Mata manoma waɗanda mafi yawan su zawarawa ne da mazajinsu suka rasu sun yi kungiya a ƙauyuka da ke kewaye da Yola Fadar jihar Adamawa inda suke kwana a filin Allah Ta'ala cikin gonakin nasu domin ƙare amfanin gonansu daga barnar da makiyaya ke yi cikin dare bayan sun koma gidajensu Malama Antonia Tanko na ɗayan daga cikin wannan rukuni na mata da Fulani makiyaya suka far musu tare da barazanar kashe su cikin dare idan suka yi yunkurin hana shanun nasu shiga gonakin
kuma kwana cikin gwana mu mata hudu ne gurkuna mu wayansu kuma gurkuna su sun kai 10 a wuri daya suke suka ce ne kuna jira sai nake muna jira ya kuna suna cinye mana gona suke na sai suka ce mana to ku kwanta yanka ku haka suka ga mana san hajima sai wani ya zo ya haska mana toki sai muka shiga guduwa sai suka zuba mana shanu garke uku a gona suna ta ci mana gona da daddare sai misali karfe hudu suka bar gona
Na ziyarci asibitin kwararro da ke Yola Fadar jihar Adamawa inda Hussaini Ali ke jinyar karaya a hannunsa da kuma targade da ya samu a kafarsa tagu da makiyaya suka far masa lokacin da suke girbi baya ga cinye musu amfanin gona Fulani makiyayan inji shi suna cin zarafin mata
Azu inda muka gudu tare da baba muka gudu a guri daya to a gaba na akwai rami na fadi sai kafa na shine ya cira ciki to ina kokarin cira cikin wannan ramin sai na ga wani ne daya ya iso shine kawai ya kawo sanda yana so ya buge ni akai sai na tare da hannu shine ya sa kaga ya buge ni hannun na ya cire shi ma to akwai wata yariya karma wanda muke tare da ita shine aka kama wannan yariya da aka kama ta sai sun ce za su tafi da ita su zai su yi lalata da ita sun tube mata gaba ɗaya har da fan nata ya kit da ta kita cire fan din ma sai aka yage da uka sai aka kwantar mata
kowani matakai kungiyoyin makiyaya da na manoma ke dauka musamman a wannan lokaci da manoma ke shirin girbe amfanin gonansu da farko ga Malam Abu Jiddere shugaban manoma na kasar reshar jihar Adamawa
gaya mani Voice of America ina ne gaskiyan da zaka dauka cikin wannan abu don me mutum in ba dai niyya yake da ci ba ya shigo cikin dare yayi barna a gona ai ba kiwo yake yi ba shi dai ya sani dai zan tafi ne in yi ma wani abin da ba kyau mu rauna na ma wani abin da sha wahala kai mu na manoman kawai ba za mu iya mu yi ba sarakuna mu ne ya kamata su kira shugabannin makiyayan nan a zauna da su
sunana Abubakar Esinyako ni ne sekretaryin kungiyar Mehti Allah Cattle Readers Association of Nigeria Adamawa State Chapter to yanzu ne abinda zan tabbatar maka nan shine in Allah ya yarda za mu gudanar da bincike game da irin waɗannan abubuwa da ake kuma za mu iya kokarin mu domin mu shawo kan wannan matsalolin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya in Allah ya yarda amma muna kira gwamnati ma da ta shigo ita ma ta taimaka mana domin mu kawo ƙarshen wannan matsaloli
kuna samun dama ku zauna ku dubi matsaloli da ke tsakanin ku domin ku warware
sosai tabbas muna zama muna tattaunawa da su shugabannin manoma na wasu bangarori irin wannan abubuwan da ke faruwa
Malam Abubakar Nyako sakataren kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Adamawa kenan Salusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria
be inda Allah be mare sudirmi ala tagdo lamdo hanko tagila
To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda kungiyar lauyoyi ta ja hankulan al'umma bisa fakewa da bambancin siyasa da kuma kabilanci wajen yada kalaman batanci. Ga rahoton da wakilinmu Sulemin Muni Barma daga birnin Yame ya hada mana.
Le Barreau Institution de Défense des Droits de l'Homme.
Maître Idrissa Tirnaka kenan, wani lauya da ke karanto sanarwar kungiyar lauyoyi ta ƙasa, wato Barreau de l'Ordre des Avocats. Kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter da WhatsApp sun kasance wani fagen cin zarafin juna da ashar kala-kala tsakanin magoya bayan 'yan siyasa a jamhuriyar Niger. Saboda haka kungiyar lauyoyi ta yunkura domin taka burki ga wannan aika-aika. Maître mai nasara Umaru mamba ne a kungiyar lauyoyi ta ƙasa.
Muna da labari a wasu ƙasashe ta haka aka fara. Hau wani gidan radio da ake cewa Minkolin a can wajen, kowa da yana tunani irin hadarin da ya kawo, sai gashi an waye sahiya wasu da takubba da menene ƴan uwa na zagin ƴan uwa. To shine muka ga alamun kwanakin nan ana so a maida shi kamar abin wasa a Niger. Mu a matsayin mu na lauyoyi ba mu iya ganin abin da zai kawo hadari da tashin hankali a cikin ƙasa, da cin haƙƙin dan adam, da taka mutuncin dan adam. Mu gumci ta ba mu nemi jakkanwa mu sa kamar yadda kowa ya yi, mu yi kallo har inda abin zai kai mu ga matsala.
Kungiyar talauyoyi ta ce nauyi ya rataya a wuyan shugabannin rukunonin al'umma daban-daban na kasar ta Niger su kawo ƙarshen wannan sabon al'amari tun wuri bai kure ba.
Mu dai a wajen lauyoyi ba mu yarda ba a jawo mana hadari a cikin ƙasa. Saboda haka muka yi kira ga ma'aikanta gaba ɗaya, ga 'yan siyasa gaba ɗaya, ga 'yan ƙasa gaba ɗaya, ga hakimai gaba ɗaya, ga alƙalai gaba ɗaya, su tashi su yi aikin su da gaskiya babu bambanci. Wanda ya kamata ya yi laifi komi matsayin shi ko shi waye, a yi aiki da doka domin ƙasa ta yadda ya kamata.
Mummunar muhawarar da aka tafka a baya-bayan nan tsakanin masu amfani da kafafen sada zumunta ya sa hukumomin Niger toshe waɗannan kafafe a ƙarshen makon jiya. Dokokin jamhuriyar Niger sun tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda ke furta kalaman ƙabilanci ko ɓangaranci a fili. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kada dai a shafa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Bishara. Har yanzu shirin yana nazarin koyarwar littafi mai tsarki game da tarbiyyantar da 'ya'ya. Ina kuma tare da Rabaran Muhammadu Dan Amarya, wanda yau zai yi magana akan tarbiyyantar da matasa.
Su matasan da kansu, maganar Allah ta koya mana a cikin littafin mai wa'azi sura 12 aya ta fari, maganar Allah ta ce, ka tuna da mahaliccinka kuma a cikin kwanakin kuruciyarka, kafin miyagun kwanaki su zo, shekaru suna gusowa inda za ka ce ba ni jin daɗin su. Ma'ana tun kana da kuruciyarka, ka yi bautar Ubangiji, ka bauta wa Ubangiji da sahihiyar zuciya, ka sani cewa daga gare shi ka fito, gare shi kuma za ka koma. Kuma koma wannan ko ba daɗe ko ba juma, tafiyar tana jiranka. Yadda watakin a lokacin da ka kai shekara 20 kakanninka guda 4 baka gansu suna nan ba, biyu ko daya ko uku kowa duka hudun sun tafi, to ka tuna kai ma wata rana ba zama za ka yi ba, za ka tafi. To tunda akwai tafiya akwai makoma, wato za a mutu, a ba ku mutu ce kade ba, an kudurta mutum ya mutu sau daya, bayan wannan kuma sai shari'a. To tunda akwai haka, mutum ya ji tsoron Allah, matashi, mace ce ko namiji ne, a ji tsoron Allah. Abin da ya shafi zinace-zinace da fasikanci, matashi ya kawar da su daga cikin tunaninsa, ya yi rayuwa ta tsarki, matashi na jiki, matashi na imani mai bin Yesu Almasihu da an gaishe a san a'a wannan matashi, matashi ne ba ɗan duniya ba, matashi ne ibada mai tsoron Ubangiji. Ina sake jirowa zuwa ga iyaye na matasa. Iyayen kuma kai ka sani ƙasa da aka shirya ta, abin da aka shuka akan wannan ƙasa shi ne zai girma, sakamakon wannan kasa shiryayya shine amfanin da aka shuka zai girma mai kyau, wato da kyau, ko kuma ya girma a tsumbure. Haka nan idan kiyaye kuma wani da gidanku, gidan ibada Allah, ba shakka za ku samu ƴaƴa masu tsoron Ubangiji, cikakkun masu bin Yesu almasihu, domin ku kanku iyaye masu bin Yesu almasihu ne. To in haka ne, me za mu ce? Iyaye, kuma ku dawo gurin Ubangiji domin ku shirya tsara ta gobe, saboda ku yi farin ciki. Domin aya ta ce, in ji Allah, duk wanda ya wahalar da gidansa a ƙarshe zai gadi iska. To don haka idan kai uba da ke uwa ba ku shirya gidanku ba, ba ku shirya ‘ya’yanku ba, to ba shakka tsuhonku zai zama abin tausayi. Ayar Allah ta ce za ku gadi iska. Don me? Domin kun taimaka cikin lalacewar ‘ya’yanku. To don haka tun daga yanzu ina kira ga iyaye, kowa ya dawo kan hanyar tarbiyyar koyar da ‘ya’yansa domin su zama ‘ya’ya na gari. Yanzu mu dawo kuma ga hukuma, wato ma’ana gwamnatin ƙasa. Ba shakka gwamnatin ƙasa tana kuka da wahalar matasa, tana kuka da lalacewar tarbiyya, tana kuka da maganar faɗace-faɗace da kashe-kashe. Sabili da me? Sabili da akwai matasa gurgujinsu. Matasa kuma ƙaruwa suke, kowace shekara matasa ƙaruwa suke, suna yawa. To menene ya kamata gwamnati ta yi domin inganta matasa, wato yara manyan goben nan masu tasowa? Na ɗaya, gwamnati ta fito da wani shiri, wato programs, wanda za a tarbiyyantar da matasa, a koya musu sana'o'i iri-iri. Sana'o'in nan ko na aikin hannu ne, ko kuma sana'o'i ne na gona wanda za a duka a yi, ko kuma kiwon kaji ne, kiwon kifi ne, kiwo ne na dabbobi, shanu da tumaki. Gwamnati ta fito da irin wannan shiri, a koyar da matasa in za su tafi a danka musu abin da ake kira dutse, wanda za a saka a yi tsalle a yi dawa, ko kuma dai mu dawo mu ce abin da ake ce da shi jari, jarin da zai taimake su takawa a kan ƙahonsu. Lallai an sha cewa gwamnati za ta yi a matasa da muke da su yawa sun fi ƙarfin aikin gwamnati. Yi yana da kyau, in sun fi ƙarfin aikin gwamnati, to a hutu musu da wata sana'a wadda za su iya yi, su iya dogaro ga kansu, har su ma su ɗebi wasu matasa su zama su da kansu sun ɗauki matasa aiki a ƙarƙashinsu akan abin da suka koya. Allah ya taimake mu.
Amin Reverend, Allah kuma shirye mu da zuriyarmu baki ɗaya, ya sa mu cika cikin saninsa da tsoronsa. Kafin mai sallama da Reverend ɗan Amare, za ku ji inda lalacewar tarbiyya ta samu asali da kuma hanyar shawo kan wannan lamari. Yanzu a madadin baƙon namu Reverend Muhammadu ɗan Amarya da kuma Josel Marissa da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari ƙauna Allah Uba da zumunta Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To madalla, bunda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can gobe da safe kenan mu sake shigowa da waɗansu sababbin shirye-shirye. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwa ta alheri da taya murna ga Mr. Bernard Chega da mai ɗakinsa Vicky, waɗanda suke shirin bukin sallamar ‘yarsu Evelyn wadda za ta yi aure. Ana shirin ne a Treasury Inn kan hanyar Refill. Allah ya sa albarka ya kuma ba da haƙurin zaman tare. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Caleb Getachew da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau alheri ke muku fata alheri a wani lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.